This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallar ruwan salamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfil Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na lasariyar yau Juma'a 3 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Sarfil da kanin labarai.
Yau Juma'a hukumomin Koriya ta Kudu sun dakatar da yunkurin su na kama shugaban kasar Yoon Suk Yeol da aka tsige. Ministocin harkokin wajen Faransa da Jamus sun yi nufi da Damascus a ziyarar farko da manyan jami'an diplomasiya na kasashen Turai suka kai kasar Siriya bayan hamɓar da gwamnatin Bashar al-Assad. Hukumar alkiwa fiye da allurai miliyan 1.1 na rigakafin cutar kwalara sun isa Sudan ta Kudu, yayin da gwamnati ta kaddamar da wani shiri na yi wa sama da kashi 80 na al'ummar kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya gabatar da jawabinsa na ƙarshe ga majalisar dokoki akan halin da kasar ke ciki, sai dai 'yan adawa sun ce babu abin da ya tabuka.
Kowa zai kamar yanayin tattalin arziki kasar ya koma baya, yau kuma an zai batun galan sai za ka kamar ko ina ka bi kasashen mulka ya bata ruwanmu ya bata komai ya bata.
Haka zalika a Najeriya masana sun fara tsokaci biyo bayan zargin da shugaban sojan Niger Abdulrahman Tchiani ya yi cewa Najeriya na hada kai da Faransa domin kawo wa gwamnatinsa cikas.
Abubuwan da suke faruwa yan kwanakin nan ya nuna cewa dangantakar Najeriya da Niger ta tabarbare wanda ba ta taba yi ba tunda kasashen nan suka kafa fiye da shekara 60 da suka wuce.
Kamar kowane ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin da dan gari wanda sashen Hausa ke haɗin gwiwa da gidajen rediyo da suke da alaka da shi, inda a yau za mu kawo muku wani sabon shiri. Muna kuma dauke da sakonnin da kuma sauraron ku aika mana ta hanyar email, to amma yanzu sai a fara zama a sha kashin farko na labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Juma'a hukumomin Koriya ta Kudu sun dakatar da yunkurinsu na kama shugaban kasar Yoon Suk Yeol da aka tsige biyo bayan takun saka na tsawon sa'o'i 6 tsakanin masu bincike da dogarawan tsaron shugaban masu ra'ayin rakau. A cikin wata sanarwa, tawagar masu binciken haɗin gwiwa da ke ƙoƙarin kama Yoon ta ce a zahiri ba zai yiwu ba a ci gaba da aiwatar da hukuncin da kotu ta amince da shi na kama shi bisa la'akari da juriya da amincin ma'aikatan da ke wurin. A wani samame da aka yi da sanyin safiya, wata tawagar masu bincike da jami'an tsaro waɗanda ke samun goyon bayan 'yan sandan kwantar da tarzoma kusan 300,000 sun isa harabar gidan gwamnati na Yoon da ke tsakiyar birnin Seoul a zaman wani bangare na binciken tayar da kayar baya da kuma cin zarafi. Tawagar masu binciken ta samu damar wuce wani rukunin soji da ke gadin wajen harabar, a cewar ma'aikatar tsaron kasar Koriya ta Kudu. A cewar rahotannin kafin yaɗa labarai, duk da haka hukumomi ba za su iya keta tsarin tsaron cikin gida da hukumar tsaron shugaban kasa ta bayar ba. Ministocin harkokin wajen Faransa da Jamus sun yi nufi Damascus a ziyarar farko ta aiki da manyan jami'an diplomasiya na kasashen Turai suka kai kasar Siriya bayan hamɓar da gwamnatin Bashar al-Assad. Abinda ministan Jamus ya ce wata dama ce tsakanin Turai da Siriya mai yiwuwa. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Noël Barrot, wanda ya fara ziyarar yau Juma'a tare da ganawa da shugabannin addinin Kirista a Damascus, a wata sanarwa da ya fitar a dandalin sada zumunta na X cewa kasashen biyu na son inganta miƙa mulki cikin lumana da gaggawa a cikin hidimar samar da zaman lafiya a kasar. Ana sa ran shi da ministan harkokin wajen Jamus Annela Baerbock za su gana da Ahmed al-Shara, wanda aka fi sani da Abu Muhammad al-Gulani, shugaban kungiyar Hayat Tahrir al-Sham ko kuma STS, tsohuwar kungiyar masu kishin Islamu wacce a halin yanzu ita ce jam'iyyar Siriya mai mulki. Fiye da allurai miliyan 1.1 na rigakafin cutar kwalara ne suka isa Sudan ta Kudu, yayin da gwamnati ta kaddamar da wani shiri na yi wa sama da kashi 80 na al'ummar kasar. Amma aikin allurar rigakafin cutar na fuskantar kalubale da dama, suke haddar rashin isa ga yankunan da ke fama da barkewar cutar kwalara. Likitoci a Sudan ta Kudu za su yi yunkurin yi wa kalla mutane miliyan 9 allurar rigakafin cutar kwalara a tsayin da ya shafi galibi yara da iyaye mata. Sama da allurar rigakafin cutar kwalara miliyan 1.1 suka isa Juba bandirin kasar, kuma za a aika a mako mai zuwa wuraren da aka fi bukatar su kamar garin Bintu. Ma'aikatar lafiya ta kasar ta rawaito a makon da ya gabata cewa mutane 199 ne suka mutu sakamakon kamuwa da cutar kwalara, yayin da wasu 13 suka kamu da cutar.
Anjima kadan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan dazinnan ne shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya gabatar da jawabinsa na karshe akan hali da kasar ke ciki ga majalisar dokoki, yayin da yake shirin mika mulki ga sabon zababben shugaban kasa mai jiran gado John Dramani Mahama a ranar 7 ga wannan watan Janairu. Shugaban ya ambato nasarori da yake gwamnatinsa ta samu. Shugaban Nana Akufo Addo ya ce zai bar Ghana fiye da yadda ya same ta, amma kuwa ba hakan jam'iyya mai wato jam'iyyar adawa ta NDC ta bar masa kasar ba. Hamza Adam ya hada mana rahoto akan haka da kuma yadda ya aiko mana.
Kafin ya gabatar da halin da kasar ke ciki, shugaban Nana Addo ya jajantawa al'umman da sun kai hatsarin tarin dukiya sakamakon masifar gobara a kasuwar Kantamanto, wato babban kasuwar da aka fi kasuwancin tufafi kenan da aka yi amfani da su daga kasashen waje musamman nahiyar Turai. Yana mai cewa,
"I'm deeply saddened by the devastating fire at Kantamanto market which took place yesterday."
Ina matukar bakin ciki da mummunar gobara da ta tashi a kasuwar Kantamanto da ta auku jiya, abinda ta janyo hatsarin tarin dukiya ga 'yan kasuwar. Hukumomi suna aiki domin gano musababin gobarar da kuma bayar da tallafin da ake bukata. Jawabin bankwana na shugaban Nana Addo Dankwa Akufo Addo mai barin gado ya tabo batutuwa da dama musamman kokarin da gwamnatin sa ke yi wajen karfafa tsaron ciki da wajen kasar la'akari da barazanar tsaro da kasar ke fama da shi daga wasu kasashen da ke makotaka da ita irin su Burkina Faso da dai sauransu, inda yake cewa ko shakka babu Ghana ta yi tasirin a zo a gani ta wannan bangare. To sai dai kalubalen tsaro na cikin gida musamman rikicin kabilanci a yankin Boko mai iyaka da Burkina Faso da buƙaci ƙarin kokari daga masu ruwa da tsaki domin ganin an shawo kanta. Shugaban ya jaddada adawarsa ga farfagandan da wasu ke yi cewa tattalin arzikin kasar ya faɗi warwas. Yana mai cewa tattalin arzikin kasar bata ƙarye ba kamar yadda wasu masu yada farfaganda suke so mu yi imani. Muna mika kasar tare da babban asusun kasa da kasa na kusan dalan Amurka biliyan 8, abinda ya ce ya zarce dala na Amurka biliyan 6.2 na babban asusun kasa da kasa da gwamnatinsa ta gada a shekarar 2017. Batun hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba, da ta janyo hatsarin gaddudda zuka da ma gurbatar ruwan sha na daya daga cikin batutuwa da aka yi cece kuce a kansu a zabukan da aka gudanar tun lokacin da shugaban Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya dau madafin iko. Shugaban ya ce yayi alkawari da al'umman Ghana kan yaki da galamse, abinda yayi sanadin rasa kujerun majalisa masu yawa a wa'adinsa na biyu, kuma hakan ya janyo koma baya sosai wajen inganta wasu tsare-tsaren gwamnatinsa. Nana Addo ya ce zai bar kasar fiye da yanda ya same ta, amma kuwa ba hakan babban jam'iyyar NDC mai adawa a kasar take gani ba. Honorable Muhammad Bawa na daga cikin wakilai a majalisan da ke karkashin inuwar jam'iyyar NDC.
Kowa zai saba yanayin tattalin arziki kasar ya koma baya, yau kuma an zai batun galance zai ga kaman ko ina ka bi kasashen mu duka ya bata ruwan mu ya bata komai ya bata. Saboda shi yanzu yan gana muna murna sabon gwamnati da muka samu da zai zo yi mai tattalin arziki kuma ya sa yau wannan barnan da ce ma kasa da dukkan abin da ya bata da galance ya bata zai zo a ji.
To sai dai kafin jawabin shugaban Nana Addo Dankwa Akufo Addo ma na ji ta bakin wasu al'umman Ghana kan abin da suke sa ran su ji daga shugaban kasar.
Musa Salu, da na fi so a ce kamar yanda kowanne ta amduka komai na zuwa sama, kaje ka sai abu yau gobe ka koma bisari yake. Ni ma ina so gan matakin da shugaba zai ya duci game da batun wadannan abubuwan nan.
Sunana Abdulkarim, shugaban kasa muna wish you good luck. Abin da dai nake son saurara shine zaman lafiya cikin kasan Ghana, sannan kuma ababen da ya gudana kamar su galamse haife wurin arkan bacin ruwan kasa da kuma yanda lambarin tattalin arziki yau duka ya kamata ya fari wani abu daga ciki kaman oh da abin da yayi ya bara min ya zo ko kuma ya sai kamin samu zuwa kasa yazo ya take mulki
a ranar talata 7 ga watan Janairu ne ake sa ran bansar da zababben shugaban kasa John Dramani Mahama wanda Nana Addo Danko Akufo Addo mai barin gado ya gada a shekarar 2017 sai dai kafin haka an rasar da wakilai na majalisar dokokin kasa tare da aiwatar da zabe domin fitar da kakakin majalisar dokokin kasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
to a gaida Hamza Adam da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram yanzu kuma ga sarfilu da ci gaban labaran duniya
Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya cika alƙawarin da ya dauka na hana cinikin kamfanin karafa na Amurka Nippon Steel da aka taya dala biliyan 14.9 yana mai nuna cewa yarjejeniyar na iya yin illa ga tsaron kasa matakin wanda aka rade ana tsammanin zai yanke wani muhimmiyar hanyar rayuwa ga fitaccen kamfanin kasar Amurka wanda aka ce dole ne ya daina aiki ba tare da kusan dala biliyan 3 da aka yi alƙawarin zuba jari da kamfanin kasar Japan ba har ila yau yana wakiltar babi na ƙarshe a cikin babbar bitar tsaron kasa wanda kwamitin kula da zuba jari da kasashen waje a Amurka CPIUS ke jagoranta zuba jari don haɗarin tsaron kasa kuma yana da har zuwa 23 ga watan Disamba don amincewa da tsawaita lokacin ko a tabbatar da shawarar Biden ta dakatar da yarjejeniyar
a gaida Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to madalla masu sharhi sun fara tofa albarkacin bakin su akan neman mafita ga rashin jituwa da ke faruwa tsakanin Najeriya da Niger biyo bayan wani zargi da shugaban sojin Niger Brigadier General Abdulrahman Chani yayi yana cewa Najeriya na hada kai da Faransa domin kawo cikas ga ayyukan gwamnatin sojin wani zargi da Najeriya ta musanta to ko menene wannan cece ku cinke nufin ga dangantakan kasashen biyu tambaya kenan da nayi wa Malam Nasiru Zahraddin mai sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya inda yake cewa
abubuwan da suke faruwa yan kwanakin nan ya nuna cewa dangantakar Najeriya da Niger ta tabarbare wanda bata taba yi ba tunda kasashen nan suka kafa fiye da shekara 60 da suka wuce to amma shi mai daki an ce shi ya san inda yake masa yoyo kuma shugabanni da na Najeriya da na Niger ya kamata su yi wa juna maslaha idan akwai irin wannan abun ni ina ganin bai kamata a ce an shiga cikin gidan jarida ko rediyo ana ta cece ku ce ba tunda Najeriya da Niger an yan uwa ne an yi auratayya ana ciniki babu irin wato dangantakar da babu tsakanin mu da mutanen Niger dan haka babban hanyar da za a bi a wurare wannan ba ta hanyar shiga gidan rediyo ko amfani da kafafen yaɗa labarai zai ƙara ta'azzal abin kuma koma me ya faru Najeriya da Niger za su ci gaba da zama waɗannan shugabannin gobe ko jibi duk za su wuce amma waɗannan ƙasashen na nan a matsayinsu na ƙasa dan haka babban abin da ya kamata yanzu a yi shi ne a yi ƙoƙarin samun yadda za a yi sulhu idan akwai zargi irin wannan ai akwai in sun ce sun fita daga ECOWAS wato CDAO da suke kira su da Faransanci akwai wato ƙungiya haɗakan ƙasashen African Union akwai Majalisar Ɗinkin Duniya to ya kamata a ce idan akwai matsaloli akwai kwamitoci a cikin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu na Afirka da na duniya da za su iya duba wannan zargi
to ya kake ganin irin wannan zargin da ake yi wa juna zai shafi ainihin baki ɗayan tsaron ƙasashen biyu da ma yankin yammacin Afirka baki ɗaya
to ai ya shafa idan akwai zargi wani na ganin wani ne masa makarkashiya kaga ba za su ƙara haɗa kai a yaƙi 'yan ta'addar da suka yi mana ta'annati a waɗannan kasashe ko kuma kasashen Sahel ba. Dan haka ko ba dan kansu ba dan kasashen su ya kamata shugabannin nan biyu da Bola Tinubu da Abdulrahman Tchiani su yi kokari su hada kansu duk da bambance-bambancen da suke shanka rubi zan ya tsinka guda biyar dan na bayi ne ba ne wani ya fi wani tsawon wani gajere ne wani da fadi wani da kauri kuma Allah ya yi su ne domin idan aka yi su daidai watakila ko alƙalami ba za ka yi yankewa ba to tunda ko da wannan mun san cewa bambanci abu ne da Allah ma ya san akwai shi amma abin da ya kamata mu shi ne duk bambancin da muke da shi mu kokari mu gyara tsakanin mu bana ba wani gaskiya ko rashin gaskiya shugabanni ne guda biyu kuma shi yasa suke shugabanni ya kamata su dauki shugabancin nan a yanda ya kamata domin kada mutanen su shiga uku idan wani abu ya faru talakawan Niger da talakawan Nigeria su ne abin zai shafa ba Bola Tinubu wanda zai tashi da jirgin sa ya tafi da inda yake so a duniya ko Abdulrahman Tchiani da abin da yake so ya ci zai sa fadar shugaban kasa da take yamai dan haka su yi kokari su hada kansu a samu mafita a cikin wannan abu da yake faruwa
Malam Nasiru Zaharuddin kenan mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
To masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani shirinmu na dangari daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a yau muna tare da wani babban bako wanda tarihin birnin Abuja ba zai cika ba ba tare da mun kawo batun su ba. Ranka dai da farko zamu so ka gabatar da kanka da kuma mukaminka.
Ni ne mai suna Ibrahim D. Ango sarkin Aso.
Idan aka ce Aso, Aso suna da yawa. Kaman wani Aso kenan?
Aso Abuja 1980 muka bar Abuja mun zo nan lokacin da shi Murtala
kafin ku bar Abuja a Abuja kuna nauri ne
muna Aso Koro
na'am
president in the presidential villa yake yanzu
nan asalin wurin
ku asalin wurin mu kenan
na'am
1976 da Allah ya kawo shi Murtala Muhammad shugaban kasa kawo Abuja ya tada Lagos zuwa Abuja
na'am
to yani mi tashiwan mu daga can da Niger a lokacin nan shine aka samu kidayan da aka yi har aka tadda mu dawo da mu nan Aso na Niger State kasar su Niger don lokacin Abuja ita ne suna kafa canza su Niger lokacin da an zo ma dalilin shi Abuja ma'anar shi Abuja wato wani sarki ne na su Niger wanda ana ce su Niger yanzu shi Abu ne amma shi Ja ne idan zo yin magana sa ce wani Abu ne ana magana kai sai suka ce Abuja wurin da aka samu sunan Abuja kenan to da aka zo batun federal capital kuma sai za a ara sunan Abuja na kai federal capital sai aka yi amfani da shi dan sarki dan shi Abu shi sunan shi Suleiman ne to shi kuma Ja ne san ce wani Suleiman ne aka ce Suleja Suleiman din nan Ja ne
wato shi Abu Jani shi ma su Lejani dukkan su jajaye
ne jajaye ne so da suke an gore wannan aka koma da su can an ce can shi na Abuja nan ya zama su Leja ko da shi ke tushen Abuja ko da an ce su Leja lokacin ma duka kasa kai ayi fara aiki a cikin Abuja komai da komai na su Leja ne
na'am
that was na ran 1977-78 har zuwa 80 ana na can Abuja
to ko lokacin da kuke can Aso din menene ma'anan Aso menene ma'anan kuma Koro da ake cewa Aso Koro din
Aso da bakin Gundara ne amma auretaya shi a tsakanin Koro da Gundara shi namiji din Gundara ne to da yaje gona lokacin zabe ana irin kidaya irin da ana kidaya shi sarki Aduka
na'am
lokacin da an zo kidaya din nan sarki Aduka ne shine sarki a lokacin to matansa kuma Koro ne to shi ya je gona so an zo kidaya ba same mijin ba ce ina mai gida ce ta tafi gona ta ce to kwa mun zo kidaya ne meye sunanki meye sunanku na yarenku sai ta ce Koro makasudin ana kira Aso Koro kenan amma aladunmu bai shafe maganan koro ba.
Ku me yaranku?
Mu yaranmu Gundara ne. Da muka tashi daga Kano sai mun zo mun settle a Alkoro ta kasar Zaria. Akwai wani kauye ko zan ce dare ne ana kira Alkoro.
Alkoro Kaduna ne.
Kaduna. Yawa. A wurin daga wurin aka tashi an zo tsohon Aso. Inda yake presidential villa yanzu. Yawa.
So lokacin da kuke can Aso ainihin da fara shugaban kasa take ta yanzu kamar a wannan wurin kun zo na kamar shekara nawa
ne shekara fa shuna da yawa don ne zan ce ma yafi shekara 2000 muna wurin
amma ka taso yanka wurin ne
an haife na wurin ne na primary school na wurin ne college ne na fara wurin mun zo nan shine na je na karas ina teachers college shine ga shine na karas
kamar lokacin da kuke can menene kamar al'adunku irin abin da shafi sana'a haka da harkoki na yau da kullum
sana'a mu a wurin shine noma da sun sakan tabarma da sun sakan kundo wayan su mu suna kama kifi sana'a dai da yawa
naga wurin ai dutse ne ya kuke noma a wuraren da yake akwai duwatsu da yawa
akwai hikimomi da yawa akwai filaye a kasa-kasa akwai filaye a tudu wanda muka samu mu yi shuke-shuke don in ka lura ma ga tsauni babban tsauni na Aso gurin da muna yin al'adun mu kenan in wani abu ya taso ko za a yi ruwa ko wani babban mutum zai rasu a wurin nan za mu gana alama in ruwa muna cikin damina ne in ruwa zai tashi za mu ga wuta yana kama tudun nan da ruwa na yi amma ruwa na yi amma wuta na yi a kan tudun to mun san cewa kakaya kai kenan in kuma babban mutum ne zai rasu ko kamar shugaban kasa ko wani babban sarki a wurin nan zamu gani hayaki na tashi
ainihin gidan shugaban kasa yake a yanzu presidential villa ainihin wani wurin shine kamar kauyukan kenan a wancan lokacin
shine gurin mu kenan garin Aso kenan ainihin garin mu kenan presidential villa inda shugaban kasa yake gurin nan ne muna yin wayan su alada don aladan da muke akwai wani abu da muna kira waworo to a wurin nan ne muka je idan ko za a yi aure ko za a yi wani buki dai na gari haka sai mu je akwai sacrifice wanda muka je a yi aure
to yanzu dake kun dawo nan a kasan jihar Neja me ye dalilin dawon kuna
to dalilin dawo mu nan saboda an ce za a kawo Abuja a wurin kuma wurin nan ne ainihin shugaban kasa zai kasance to shine suka kawo shawarwari cewa ya za a yi a dawo da mu Abuja don mu dawo kasan Neja don mu ba da filin don a samu gudayi gine-ginen Abuja dalilin da ya sa ke nan lokacin shagari
amma to da aka dawo kuna ranka da an ba ku diya ne ko kuma an gina muku gidaje ko kuma an muku wani abu da ya kawo ne za a dan danna kirji haka
abun ya zama mana abin takaici yanzu don lokacin da aka tada mu ba wani abin kirki aka ba mu ba sannan muna kora da hali amma za mu ma ce kora da sanda don an ce mana duk wanda bai zai tashi ba ya tashi idan tashi ka tafi la zai ruru sa musu gurare bayan haka kuma sun ce mana in mutum bai bari wurin ba gaba daya ba za a sashi a cikin mutum ba kudin da suka biya ma lokacin akwai masu samu naira 20 akwai masu samu naira 50 in ka samu kudi mai yawa shine za a ce jaka 4 jaka 8 jaka 10 lokacin ba san meye duruwa
to amma yanzu nan kamar yanzu nan da kake din nan su ne suka ce ku zo nan ko kuma kunne kuka ne murin kuka za da kanku
wallahi an tilasta mu ne ba mu ne mun ce za mu zo nan ba an tilasta mu ne ba yanda mutum na gurin da yake a ce wai ka tashi a wurin ba an tilasta ku ba don an ba mu tsoro sosai sun tsarata da mu sun ce in ba mu tashi ba abin da ya same mu mu yi ku kawo yanzu kuma lokacin
ma'ana shine yanzu wannan inda kake dinan a yanzu haka wannan kasan naka gwamnati ne tace ku zo na anan ko kuma kunne kuka tashi da kanku kuka nemi wannan kuka zo ka zo na
wallahi gwamnati ne
ta kawo ku nan
gwamnati ne ta kawo mu an kwashe ma menene trailer an kwashe mu kaman doya a cikin trailer an kawo mu an zo ba a daji yanzu ya zama gari
wannan daji ne
yana kauyen Gwari
kenan Gwari ne dan
kauyen Gwari duka wannan guri yana karkashin Gwari ne dan
kaman kenan a lokacin kai wannan sarautar da kake kai ne yanzu kai ne farkon sarki anan ko kuma ka gada ne
ni ne na biyu anan amma na gada ne tun tele
tun a can ma
abu tun a can mun zo da sarki mu na nan muna da sarakuna ai Hussein nan da an zo an hada mu ne kowa da gare shi akwai Hussein wanda suke shine Hussein Baga akwai Aso, akwai Karo Mazizi yana na Abuja, akwai Katempe, akwai Mabushi, duk suna garin nan. Yawa kowa da sarki shi.
To yanzu da yake da kun saba da Abuja, yanzu kuma kun dawo kuna saban wuri, ya rayuwa yake?
Wallahi tallahi mun saba da Abuja da amma yanzu to rayuwa kenan, tunda bamu da abin da mun samu na walwala, bamu da abin da zaka yi maka ci, duk wani abin da zaka yi ginin da aka yi mana ciki uku ne kawai, kai da iyalanka ciki uku. Ba da wani fili na kirki ba, gudun noma ma ba shi mai tsanani, inda an je an bamu wani lungu ne a can wani wani can kasan dogon kurmi aka bamu gudi, ma ba kadan kadan ne aka bamu cewa
ni
noma gudun kuma da nisa in baka da bin hawa bayan da zaka je.
To yanzu da yake kusan kuna nan da yawa nan kamar da kai bayanin cewa akwai mutanen Wuse, akwai mutanen Karmajiji, akwai mutanen Katafiyaka da sauransu, kusan al'ummu ne daban-daban masu al'adu daban-daban, ya zamantakewa yake?
To zamantakewa mu dama tun a can kowa da al'adun shi daban-daban. To da muka zo nan still mun sake kama kowa ne da shi daban-daban, amma zaman lafiya muna yi don toba damu mun kawo mun tattara kan mu mun dawo guri daya. Wannan yana da al'adan shi mu taya shi murna, wannan ya zama lokacin al'adan shi mu taya shi murna tun da muna tare.
Kuma na ga bayan ku yan kasa kama akwai baki ma da yawa daga sauran sassan Najeriya duk kuna tare da su, ya kuke zamantakewa kamar zaman lafiya da fahimtar juna tsakaninku?
To yanda muna kawo zaman lafiya tsakaninmu da juna, idan kai dakaci ne in kana da kabilu a karkashin ka, sai ka nemi jagora, jagora da kowane kabila ya zo da jagoran shi. To inda muka kawo haɗin kai kenan, in wani abu ya faru ne kaman an ce Ibo akwai jagoran Ibo, akwai ce Yarbawa akwai jagora, an ce Kadara akwai dukkan kabilun da muna da shi, muna da jagororin da muna da su, kowane dakaci yana da nashi kamar yadda muna can. To inda muka samu zaman lafiya kenan, inda wani abu sai mu tattara mu je da shi a gaban hakimi.
Da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Kuma da la yanzu kuma ga sakonnin da ku aika kuma ta hanyar email.
Sabon mu na farko ya fito ne daga Shehu da Murjau, yace hakika ya kamata kuma ya dace a ce shugabannin mu na Najeriya su rinka tausayawa talakawa, domin gaskiya irin wannan gashin aya a hannu da suke mana abin yayi yawa. To ya kamata dai su sani cewa duk gudun mai gudu akwai ranar da takalmin sa zai tsinke. Sako na gaba ya fito ne daga Sani mai lange-lange alwaya wuri, ya ce bayyana gwamnonin Najeriya a matsayin cigaba da kyakkyawar makoma ga ƙasa da shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi daidai, da fatar za a samu haɗin gwiwa mai ƙarfi a tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi domin warware wasu daga cikin ƙalubale kamar batun ƴancin ƙananan hukumomi da aikin gona da kuma daidaituwar farashin kuɗaɗen musaya domin farfaɗo da darajar naira.
Tuwa ga sheka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Yau Juma'a hukumar Koriya ta Kudu sun dakatar da yunkurinsu na kama shugaban ƙasar Yoon Suk-yeol da aka tsige biyo bayan takun saka na tsawon sa'o'i 6 tsakanin masu bincike da dogarawan tsaron shugaban masu ra'ayin riƙau. A cikin wata sanarwa, tawagar masu binciken haɗin gwiwa da ke ƙoƙarin kama Yoon ta ce, a zahiri ba zai yiwu ba a ci gaba da aiwatar da hukuncin da kotu ta amince da shi na kama shi bisa la'akari da juriya da amincin ma'aikatan da ke wurin. Ministocin harkokin wajen Faransa da Jamus sun nufi Damascus a ziyarar farko ta aiki da manyan jami'an diflomasiyya na ƙasashen Turai, suka kai ƙasar Siriya bayan hamɓar da gwamnatin Bashar al-Assad. Abinda ministan Jamus ya ce wata dama ce tsakanin Turai da Siriya mai yiwuwa.
To masu sauraro, da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asari a shekaran kuma da daddare, za ku ji mu ɗauke da wani shiri idan Allah ya kai mu, inda za mu ba ku dama ko kira domin ku bayyana ra'ayoyinku akan maudu'i da kuke so ko kuma abubuwa da kuke so ku bayyana akan abubuwa da suke faruwa a inda kuke. Yanzu ko karfe 10:29 a gugun Washington DC, sai kuma an jima za ku ɗimu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamayi wacce ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Peter.
Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya. Amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Wassalam.